a Washington, D.C.
Assalamu alaikum masu saurare, shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a BOA Africa kan mita 102.5 zangon FM, sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Nijar da suka hada da Radio Amfani da Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio, za a kuma iya jin mu ta yanar gizo a boahausa.com ko kuma sashen hausa.com. masu gabatarwa
Zara Aminu Fage
tare da ni Muhammad Hafiz Baballe.
Kamar dai yadda aka saba a duk ranar Juma'a, shirin yau da gobe kan tabo batutuwa daban-daban kamar su al'adu, nishadi da dai sauransu. A yau 6 ga watan Maris na shekarar 2020 za mu kammala maudu'inmu na makon da ya gabata akan tarihin masarautar Zazzau.
Zunta kasar Zaria, an ce Zazzau masomin wari yanzu ko birnin Malam Shehu, na turun kuma su kaurin tinya. Zaria akwai ilimi, duka a arewa ba wani wanda ya kai Zaria ilimin addini. Zaria masu noman doya, Zaria babu yunwa.
Haka yake Zahara, makon da ya gabata muka fara kawo takaitaccen tarihin masarautar Zazzau, inda wakilin sashen Hausa a Kaduna ya samu zantawa da masanin tarihi Dr. Salisu Bala.
Suka kuma tabo batutuwan tarihin wannan kasa ta Zazzau tun kafin mulkin mallaka.
A yau za ku ji ƙarshen wannan tattaunawar, kuma za mu kawo muku wasan da ke tsakanin Zazzagawa da Kanawa.
Daga bisani kuma za mu ziyarci filin ƙwalamarmu domin jin irin abincin gargajiya da Zazzagawa suka fi ji da shi.
Muna kuma tafa da kaɗan daga cikin amsoshinku a Facebook. Jama'a, sai ku gyara zama, ku janyo akwatin rediyonku kusa don sauraron shirin yau da gobe.
Masu sauraro, bari mu fara da amsoshin tambayar da muka yi muku a shafinmu na abota wato Facebook, inda muka ce waɗanne irin abubuwa suka fi burge ku a game da al'adun masarautar Zazzau. Ga kuma yadda kuka amsa mana.
Amsar mu ta farko ta fito ne daga Haruna Yusuf Daura, jihar Katsina, Najeriya. Ya ce tsarin hawan sallar masarautar Zazzau yana matuƙar burge ni, abin sai wanda ya je ya gani.
Sai amsar Zubairu Garba, inda ya ce ba ka jinta cikin siyasa, wannan abu na burge ni.
Sai amsar Aisha Barista Maska a Macika da ke jihar Yoba, Najeriya, ta ce salam filim yau da gobe, ni dai yau ba ni da wata masaniya akan masarautar Zazzau, amma ina muku fatan alkhairi.
Sidi Alhaji Aliyu Nisari cewaye, assalamu alaikum yau da gobe. Hakika masarautar Zazzau masarauta ce mai tarihin gaske. Muna fata Allah ya albarkaci wannan masarauta, amin.
Sai amsar Kawo Girgir ya ce, hawan sallah na ɗaya daga cikin al'adun da suke burge ni a dukkan wata masarauta, ba ma iya masarautar Zazzau ba. Sai amsar Shehu Adamu Rijau ya ce, a lokacin ina Zaria al'ada hawan sallah ba ta wuce ni, domin al'adar na matuƙar burge ni, saboda haka ita tafi burge ni.
Amsar mu ta gaba ta fito daga Mamuda Mai Saida Magani Garba Cedi daga jihar Taraba, inda ya ce salam yau da gobe, ni abin da yake burge ni a masarautar Zazzau ita ce yadda ake zaman lafiya da kuma bin doka da oda da al'ummar ƙasar ke yi.
Sai amsar Yusuf Liman Sansan ya ce, salam yau da gobe, ni ban san komai ba al'adar Zazzagawa, sai dai abu ɗaya, wato fate-fate ranar suna.
Sai Rabi'u Nuhu na Bukka ya ce salam yau da gobe ikon Allah, tabbas masarautar Zazzau ta cancanci yabo da jinjina bisa ga namijin ƙoƙari wajen haɗa kan al'ummar masarautar ta yadda ba ka taɓa jin wata ɓaraka a ƙarƙashinta. Wannan shi ne abin da ya fi jan hankalina, ku tashi lafiya yau da gobe.
Sai amsar Ibrahim Suleiman Macika daga jihar Kebbi ƙaramar hukumar Bunza ya ce, gaskiya al'adun Zazzau suna burge ni kamar bikin sallah, inda za ka ga dawaki kala-kala da kuma tawagar sarkin Zazzau da jama'arsa.
Ashimar Zulja, Allah ya sa na faɗa daidai, ya ce salam yau da gobe, ina muku fatan alkhairi. Gaskiya masarautar Zazzau na da abubuwan burgewa sosai. Mu dai ƴan cikin ta muna alfahari da ita sosai ma kuwa. Da fatan za ku tashi lafiya.
Sai amsar Nura Muhammad mai Apple Gusau ya ce, babban abin da yafi burge ni shine irin yadda yake kokarin hada kan al'ummar sa waje daya.
Sai amsar Abubakar Al-Siddiq ya ce abubuwan da suka fi burge shi shine yayin da balaraban sarkin Zazzau ya fito cikin ado mai cike da annuri, hawan daushe da kuma hawan bariki. Sa'idu Katuka Kagarko ya ce irin salon algaitar da ake yi wa sarkin Zazzau ita ce take burge ni, domin kuwa idan ka saurara ta fita kowace masarauta daɗi.
Sai amsar haɗin gwiwa da ta fito daga Abubakar Salisu Gozaki da Umar Abdullahi Gambaki suka ce tana burge mu ganin yadda take rike girmanta, domin girma shine manyantaka ba wai taurin kai ba.
Amsar mu ta ƙarshe ta fito daga Salihu Isa Fana, ƙaramar hukumar Kamba a jihar Kebbi, Najeriya, inda ya ce salam yau da gobe, aini abin da ya fi burge ni game da wasan al'adun masarautar Zazzau duk bai wuce hawan daba ba. Wato gudun dawaki kawai shi ya fi burge ni.
To mun gode, sai ku ci gaba da amsa mana tambayoyinmu. To madalla, yanzu kuma bari mu je ga ƙarshen hirar wakilin sashen Hausa a Kaduna, Isa, da masanin tarihi na Jami'ar Ahmadu Bello Zaria, Dr. Salisu Bala.
Yanzu bayan an samu irin wannan canje-canje lokacin da aka yi jihadin Shehu Usman Dan Fodio, an kuma zo sai daga baya aka bi aka samu mulkin mallaka na Turawa, wanda shi ya jazo wani canje-canjen kamar inda shi wancan ya kawo shari'ar musulunci da tsarin gudanarwa na musulunci.
Ya kawo canje-canje saboda me? Gaba ɗaya tsarin da musulunci ya zo da shi Turawa ne sai suka rusa shi. Tsarin cewa sarki shine limami, shine alkali, shine kuma basarake wanda yake bashi daraja da kima, sai suka rusa shi. Sai zamanto sarki kawai an bar shi da sarauta, amma ba ruwan shi da harkar alkalanci, ba ruwan shi da harkar limanci. Saboda haka Turawa idan sun zo za su zaba sarki, ba su tunanin a'a sai dai su zabi wanda yake da ilimin addini, a'a da suka zo sai dai su zabi wanda yake yayi karatu irin nasu na boko, kaga na dai kenan. Na biyu kuma tallafin da sarakuna suke bayarwa game da abin da ya shafi ilimi na addini da makarantun addini da malamai da ake ɗebo su daga sassa daban-daban a wajen ma na ƙasar mu Najeriya, sai zamanto babu wannan tallafi. Saboda haka tsangayoyi sai suka koma suna dogaro da kawunansu. Shi yasa wannan shi ya haifar da barace-barace da yawan almajirai a garuruwa ko ina.
A lokacin tsangaya kana nufin tana ƙarƙashin ikon masarauta ne?
Tsangayoyi gaba ɗaya akwai su suna samun tallafi daga masarautu. Sarakunan masu malamai ne, sarakunan product ne na tsangayu. Yawancin sun yi karatun alkur'ani, sun haddace wayansu. Shi yasa ake cewa amirukum imamukum, wato shugabanku shine limaminku. To wani lokaci sai zamanto a'a to ya za a yi ba za mu raya abinda ya yi mu batun asali. Saboda sarakunan da yake limamai ne kuma makaranta ne, mahaddata qur'ani, wasunsu ma suna tafsiri. In ka duba za ka ga kamar sarki Makau yana da tafsiri da ya rubuta da hannun shi, ka gani. So akwai su da yawa waɗanda suke sarakuna ne kuma malamai. To sai zamanto sai suka ga babu aikin da za su yi wa musulunci ko su yi ma al'umma da ya wuce su ba da tallafi ma makarantun nan na tsangayu ta hanyar aika musu da abinci. In an karbi abinci na zakka a tura tsangaya, in an samu kuɗi na haraji daga waɗanda ba musulmi ba a yanki wani kaso daga ciki a tura ma tsangayoyi. Da haka aka dinga samar da mahaddata alkur'ani, marubuta alkur'ani da waɗanda suke karatun littattafai.
Ana zuwa da mulkin mallaka duk sai wannan ya rushe.
Mulkin mallaka ya zo sai suka rushe. Bayan nan mulkin mallaka, barna da mulkin mallaka yayi bai tsaya nan ba, sai ya zamanto duk littattafan da malaman ƙasar Hausa suka rubuta a fannoni daban-daban na addini da wanda yake na rayuwar al'umma ne, sai suka kwashe, sai suka kai ƙasashensu. Misali zan bada malaman nan na zaure da kake ganin su, akwai waɗanda sun yi rubutu akan fannin lissafi, ko waɗanda suka yi rubutu akan ilimin taurari, akwai waɗanda suka yi rubutu akan fannin kimiyya. Akwai wani article ma da na rubuta wanda na rarrayo rubuce-rubucen malaman zaure wanda suka rubuta akan fannin kimiyyar ido. To akwai su daban-daban, fannin geography, fannin tarihi, fannin psychology, duk sun yi rubutu akai. To irin waɗannan abubuwa da Turawa mulkin mallaka suka gani, sai suka dinga ɗebe su suna kaiwa ƙasashensu. to ta wannan abubuwa ne suka yi amfani da waɗannan rubuce-rubuce da fasahar malaman zaure sai suka fara kafa cibiyoyi na ilimi a jami'o'insu da ke Turai. Misali zan baka duk wata cibiya da kaga an ce maka Center for African Studies, to idan ka je ka bincika ba suna kokari ne su san yaya ɗabi'u da rayuwar mutumin Afirka yake ba, a'a dan ka je ka su ba za ka ga suna da library ne kacokan na rubuce-rubucen malaman kasar Hausa wanda yawanci malaman Zaria suna daga ciki. Idan ka duba ko a baya-bayan nan akwai irin su Malam Na'iya, Sheikh Abdulkadir Zaria, ka gani gidan Sheikh Shitu Kusfa, gidan Sheikh Malam Ma'aji Ishaqa, duk waɗannan malaman duk an tattara littattafan su. Za ka ga Bature ya zo kaman bai san abin da yake yi ba, zai je kaso Kurmi a Kano zai dinga siye maka wanda abin da muke kira market edition, ma'ana wato rubutu waɗanda aka sa almajirai suka zo na suka yi na kwafo ayyukan malaman kasar Hausa, malaman zaure din nan, to sun kwashe su sun tabbata su.
Bayan an mulkin mallaka an zo an samu sauye-sauye da yanayin mutane suna ta mamaki me yasa bayan dan fudu ne ya bada tuta kasar Zazzau kamar yadda ya bar a wasu kasashen Hausa, sai kuma ake cewa sarautar gidan Fulani da gidan Bare-bare a kasar kuma Zazzau.
To ai kamar yadda na gaya maka yanzu kamar misali a gidan sarautar Zazzau ya kasu kashi hudu, kaga akwai Mallawa, akwai Barnawa, Bare-bare kenan, akwai Fulani, sannan akwai na hudun ya dan kwanta mun, amma akwai Mallawa, Bare-bare, Katsinawa zan ce, kaga akwai gidan Katsinawa, akwai gidan Katsinawa, akwai gidan Mallawa, akwai gidan Bare-bare, akwai gidan Fulani. Gidan Fulani abin da ya samar da shi wannan jihadi da aka yi, duk waɗanda suka biyo baya yawanci duk Fulani ne. Gidan sarautar Borno kusan za a iya cewa farkon shirin nan mun yi magana akan yadda mutane suke tasowa daga gabas. Idan sun taso abu biyu ke kawo su, malinta da kasuwanci. To idan sun zo sun zauna a ƙasar Zazzau zaman su sai ya yi tasiri, saboda sun yawa, sun shiga harkar kasuwanci, sun shiga harkar ilimi, sun shiga harkar mulki. Ba mamaki yana ɗaya daga cikin abin da ya ja musu matsayin ya zamanto wato sun mallaki nasu, saboda akwai auratayya tsakaninsu da gidan sarauta. Haka Mallawan, haka gidan Katsinawa. Yanzu gidan Katsinawan da ake magana Muhammad Sheikh Malam Shitu Kusfa da na yi maka magana da ya taso daga inda ya taso shekara ta 1835, kaga shekara biyu kenan kafin Muhammad Bello ya bar duniya. Ya yi zamani da Sheikh Muhammad Bello da ya tashi tasowa, ai daga Katsina ya taso ya zo nan ya kafa garin Kusfa, suka zauna suka yi abin da suka yi. To akwai gidan sarauta Katsina su ma anan, saboda an samu Zariyar sai ta zama to kamar melting point, kamar wuri ne na inda ɗabi'u da wayewa na cigaban al'umma yake narkewa.
Dokta, waɗanne irin fitattun sarakuna aka yi a ƙasar Zazzau wanda wasu mutane za su so tuna tarihinsu?
Misali kaga akwai maganar akwai sarakuna da yawa da aka yi a ƙasar Zazzau. Idan ka duba za ka ga akwai misali sarauniya Amina tana daga ciki, duk da cewa akwai maganganu a kanta wanda za mu zo kan shi. Misali kaga misali akwai Sarki Hammada wanda ake kiran shi da Kwana, ya rayu shekara 1846 a wannan lokaci kusan za a iya cewa bai daɗe ba ya bar kan mulki. Akwai Alu Dan Sidi wanda ya rayu shekara 1903 zuwa shekara 1920, kusan za a iya cewa a lokacin shi ne Turawan mulkin mallaka suka zo Zazzau, a lokacin shi ne suka karbi Kefi, suka karbi Nasarawa, suka karbi jama'a, suka kuma karbi kasar Zazzau dan a lokacin. Tunda an ka duba shekara 1903 a lokacin ne daular Sokoto aka karbe ta karkashin jagorancin Attahiru na farko, a lokacin da aka yi yakin Burmi. A wancan lokacin aka karkashe sarakunan musulunci da mabiyansu a wannan lokaci. To bayan 'yan shekaru biyu uku, in fact shekara ɗaya bayan Katsina ta faɗi, Zazzau ita ma ta mika wuya a wannan lokaci. To shi wannan sarki ana kiransa Sarki Alu Dan Sidi. Sannan akwai wanda ake ce ma Sarki Jafaru Dan Isiyaku, shi kaga malami ne. Jafaru Dan Isiyaku ya yi rubuce-rubuce, ya yi wallafe-wallafe, kuma shi ma ya rayu shekara 1937 zuwa shekara 1959. kuma malami ne limami. Daga baya an samu canji, lokacin da turawan nan suka zo sun kwace ragamar, sun yi abin da suka yi, sun rugutsa tsarin da Shehu Dan Fodo ya dora malaman nan akai. Dan yawancin su duka malamai ne, in ka dubo su sarakunan duk malamai ne, kuma limamai, si limanci, si alƙalanci, si kuma yi sarauta. Amma kuma sun mafi ba ma malantar muhimmanci fiye da sarautar, saboda za ka gansu mutane ne masu saukin kai. Shi yasa idan ka duba za ka ga akwai wani aiki da John Hornwick, wani professor na tarihin musulunci, ana ce masa Professor John Hornwick, ya rayu a Northwestern University, yanzu ba shi da rai. Ya rubuta wani littafi da ake kiransa Arabic Literature of Africa. Idan ka duba za ka ga cikin sarakunan ƙasar Zazzau waɗanda suke malamai, waɗanda suka yi rubuce-rubuce, akwai shi Sarki Jafaru Dan Isiyaku, ka gani a wani lokaci. Su ya rayu shekara ta 1937 zuwa shekara ta 1959, kaga ana saura shekara ɗaya a bada mulkin kai. Sannan bayan nan akwai Sarki Aminu, shi ne ya karba daga gare shi daga shekara ta 1959 ya kai har shekara ta 1975, a lokacin da aka zo in shekara biyu bayan shi aka yi local government reforms, aka yi waɗannan canje-canje. Gaba ɗaya ƙarfin da sarakuna ke da shi da ya shafi local government aka kwace a wancan lokaci. Da ai yan doka duk suna ƙarƙashin su, maganan prison na ƙarƙashin su, maganan karban haraji ana yankan wani abu mai tsoka a basu, to duk wayannan sai aka karba su da shi. Sai aka zo kuma ana yankan wani dan abu dan kadan ana danka musu da sauransu. Su waɗannan suna daga cikin sarakuna da suka yi fice a wancan lokaci.
Madalla har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin Yau da Gobe. Wakiliyar sashen Hausa Binta Ibrahim ta jiyo mana wasu wasanni da ke tsakanin Zazzagawa da Kanawa domin nishadantar da ku. Binta, gare ki.
Akwai wasa mai karfi tsakanin Bazazzagi da Bakani
sosai kuwa,
wanda an aka bi tarihi ma ba za a ce ga lokacin da ya fara ba.
Kwarai kwarai.
To ke me zaki ce a game da zage-zage?
Rabi'atu Muhammad da Karogo, mu dai mun san mu ne iyayen gidansu tabbas.
Ta yaya kika zama iyayen zage?
Mu ne iyayen gidansu, wannan su ma sun sani a zaune take, mun fi su komai komai, mu muke taimaka musu da shi.
Da ake ce masa wannan ilimin?
To ilimi kuma dama ai mun dauko mun dan san musu ne, suka samu suka yada shi ya karfafa.
To da wani hujja kike?
Da abin da yasa nake magana da karfi, saboda su kowa ya sani mu Kano muna daukar baki, duk ta inda bako zo muna diba su kuwa, isu yasa ilimin su ya bunƙasa, ba su da yawa.
To amma ga gashi nan kin kare kare a garin
nan. To ga ni ne kare kare su da yadda za su yi, wane kane kan na ci na kushi ne dan ba.
To kuma ai sun ce kuna sane kuna yankan aljihu, su abin da suka ce kenan.
Mun ji muna nan, su kuma ka ba su ajiyar mace a zauna lafiya.
Me kenan zai faru?
Ko wasu abin da zai faru? Ai su ba su amanan mata, za a ba su ajiyar kuɗi a zauna lafiya, a ba su ka a zauna lafiya, amma kar ka ba su na matarka. Idan ka tafi ka je ci ranakan ka da sai dai ka ganta da ɗa tana goyuwa ai ba su. Assalamu alaikum. Ni ne Mallata Hashimu daga Zuntu, ƙaramar hukumar Kubau. Mu dai zage-zage an san mu da yawa, akwai kuma kara, dan idan sha'ani ya faru za mu taho da yawan mu. Duk sha'ani na dan uwa idan ya zo zai ta, za mu taho da yawan mu, za mu kuma taho da abincinmu, mu ci mu ƙoshi mu shagalin mu, tunda mu manoma ne, ba wai zuwa kasuwa za mu yi mu siyo ba. Maganan abinci, mu in mun tashi sha'ani za mu taho da abincinmu ne, tunda za mu je da yawa, akwai zumunci, za mu je da yawa, za mu je da abincinmu mu dafa mu yi komai da kuɗinmu a aljihu, ba zuwa za mu yi mu siyo ba. Za mu ɗebo ne, mu manoma ne, muna noman dawa, muna masara, muna shinkafa, muna su rogon nan, saboda kaskin san Kanawa masu doya suke ce ma rogo, doya suke ce ma rogo, mu kuma doyan mu doya ne. Za mu ɗauki kayan abincinmu mu tafi da shi in sha'ani ne. Sannan kuma maganan mu na wasa da Kanawa, akwai tarihi saboda zuwan da ake yi saboda yaƙi muka je muka ciwo yaƙin wannan muka ciwo faki aka ba mu faki har yanzu tana nan wai sarkin Kano ya dauka ya ba mu faki da mutanen cikin ta har da bayi ya dauka ya ba mu kuma har yanzu a tarihi har yanzu tana nan a cikin Zaria an ba mu ita tarihi magana na iyaye da kakanni sun ce mana shara ne sarkin Zaria ya je ya anso ya je karban kudin shara ne a Kano sarkin Kano shi ya ba sarkin Zaria faki da mutanen cikin ta har da bayi ma ya dauka ya bashi wasannin da ake yi har rawanin sa ma ya zo ya cire ya bashi
da kafin jihadin Shehu Dan Hodiyo ana ta yaƙi yaƙi tsakanin kasashen Hausa lokacin aka samu wasanni da ke kasantuwa yanzu tsakanin ko zage-zage da Kanawa musamman so kin san tun wancan lokacin zage-zage dama yaran Kanawa ne saboda an ci su da yaƙi a lokuta daban-daban kuma an ko ta wajen kasuwanci mutane ne wanda kin san gwari-gwari ne haka so an dinga wasa da hankalinsu akwai wani yaƙi da aka taɓa yi kin san asalinsu a Turunku akwai wani dutse nan Turunku nan ne asalin zage-zage sakon dutse a wani tsauni haka a nan garin sakon wani yaƙi da aka taɓa yi tsakanin Kanawa da zage-zage da suka sha wuta sai suka gudu suka hau kan tsaunukan wato dutsen so zage-zagen so da Kanawa suka zo suka mamaye garin to sarkin yaƙin Kanawa bisa a ɓata lokaci kuma ya san da yake gwarawa ne akwai yanda za a iya dabara a kama su a tafi da su a matsayin ganima ya ce da mayakan Kano gaba ɗaya kowa ya gamo na ɗauki tsaunin daga nan garin Turunku a tafi da shi Kano daga nan kawai sai zage-zage suka fara faduwa suna tuba suna neman gafara wanda a sanadiyar haka shi yasa har yanzu suke ganin Kanawa matsayin iyaye kuma iyayen gijinsu kuma waɗanda suke sama da su kuma kin san ba zage-zage da yake bagwari ne ya dauka da gaske Kanawa za su iya daukan tsaunin su tafi da shi gaba ɗaya kawai suka fara tsalle daga sama wasu suna karyewa wasu na wayo Allah so haka dai aka tattara su aka tafi da su Kano tun daga lokacin suka yadda cewa su bayi ne kuma yaran Kanawa ne so wannan yana ɗaya daga cikin yaƙin da aka yi wanda ya yi tasiri wanda har yanzu zage-zage bai so ya ji saboda
to Zara kin ji yanda dai aka dan taba wasa tsakanin zage-zage da Kanawa to har ila yau dai binta ta yi bata nisa ba ga tanan a filin kwalamar mu da bayanai akan abincin gargajiyan zazzagawa da wasu ƴan al'adunsu wayo Allah duwo
Baje Abdullahi daga Zuntu kasar Zaria an ce zazzau masomin gwari yanzu ko birnin Malam Shehu na Turunku masu kaurin tinya Zaria akwai ilimi duka a arewa ba wani wanda ya kai Zaria ilimin addini Zaria masu noman doya Zaria babu yunwa
wani irin abincin gargajiya kuke da su na tale-tale wato wanda aka san shi tun ainihi
to akwai kaman bururu wanda ba kowa ya san shi ba yanzu ko da yaran mu ma na Zaria a yanzu ba su san shi ba sai dai mu kaman na da shi wannan bururu akan dora tukunya ne haka a wutar ruwa ya tafasa ga garinka na dawa ka riga ka tankade shi ka sa shi a cikin ƙwarya idan ya tafasa ruwan nan sai ka dauko shi ka zuba a cikin garin nan sai ka dinga juyawa ka juya zai dan dindinkule haka idan ka hada shi gaba ɗaya ba za ka maida shi kan wuta ba a cikin nan ƙwaryan za a yi shi ya daure saboda tafasasshen ruwa ne sai ka kawo nonon ka sai ka zuba a ciki to mu a da ba sai mun sa suga ba amma a yaran yanzu sai an sa suga ba a ba mai ruwa wannan abincin saboda yana da dadi to idan mutum bai da nono a talauci zai sa tsamiya ko kuma idan yadda yake so ne abin yadda kake so ne ko da kana da kudin nonon tsamiya kake so zaka sa tsamiya kuma wannan idan ka sha shi tun safe in kai manomi ne ka je gona zaka kai yamma baka ji yunwa ba yana da amfani sosai a jiki sai kuma abincin mu na biyu wanda kowa ya san mu da shi har ake koyi ma tun da yanzu ko ina ana yi amma mu ne dai asalin abin dan yanda muke namu ko a yanzu din ba kowa ne yake nashi ba fate shi fate zaka sami shi dan asalin fate na Zaria kenan zaka sami tukunyarka mai kyau dai wanda dai irin girkin mu na da na ƙasa ake sawa in ka dora tukunyanka zaka zuba ruwa ka riga kayo barjan masaranka daga ruwan nan idan ka gyara tsakin nan zaka zuba ka talga zaka sami zoba rodo amma yanzu ba a san shi da zoba rodo ba in ba kaman mu ba sai dai an san shi da zobo amma farin zobo ne
zaka dandaka abunka ka zuba a ciki, zaka samu zogalanka ko rama ka sa a namu na da kenan, ba yanzu da ake sa alayyahu ba. Idan ka sa wannan ba za ka sa gishiri ba, saboda waɗansu ba su san gishiri, in dai dan gadan ne ba a sa mai gishiri. To idan ka sa wannan sai dan gautanka, in kana so wani su ma yara ma ba sa son gautan, dai mu dai manya mu muke son gautan, in mun sa ba dole ne sai mun fasa gautan nan ba. In an cire akan dan sassaka shi haka a ciki, to bayan ka sa tsakin nan ya da hutun da ya fi komai ƙarfi a cikin abin, za ka dandaka dan barkonanka da dan gyaɗanka haka, gyaɗan farfasa ta kawai za ka yi saboda ka ji gardinta, sai ka gama dafa zogale da shi wannan tsakin tukuna ya nuna, sannan sai ka kawo gyaɗanka sa. Ba a sa manja, mu namu na da dai kenan, yanzu dai kowa da yake yanzu abubuwan da ya zama abincin kowa ne da yadda yake abin shi, amma ɗan asali ba a sa manja. Amma akan samu man kaɗe in an gama, akan ɗan sa man kaɗe masu, za ka riƙa jin ɗanɗanon man kaɗen nan, yana da daɗi man kaɗe a ciki, kuma an ce yana da lafiya, yana da gyara jiki shi ma. Waɗansu suna sha da suga. Idan ka gama, wanda bai son gishiri zai ɗibi mara gishiri, masu son gishiri za su sa, wasu kuma za su sa suga. Yawanci ma kuma waɗansu ba da hannu suke sha ba, da ludayi ne, don shi yasa ake ganin abincin namu kamar yaya ne, wasu da ludayi za ka ga suna sha sun sa suga, amma ba kowa ne yake sa sugan ba. Sannan kuma muna da kunun tsamiya. A da hana ake daka kunun tsamiyan nan, surfe kuma a daka, yawanci da gero ake, amma waɗansu sukan haɗa har da dawa ma, amma na gero asalin dai kunun, in kana son ka sha mai daɗi kunun tsamiya da gero muke ko da wuro. Idan ka surfa geranka ka wanke, zaka saka a cikin turmi ka daka abinka da kanka. To a yanzu da yake Allah ya kawo mana sauƙin abin, idan muka jika geran ko da ma ba a surfe ɗin ba, in aka jika tunda an gaya mana cewa ya fi amfani, yanzu sai a kai shi niƙa haka nan. Idan aka kai shi niƙa ko biki ko suna an mun tashi, ko maza ko mata za a dama shi, komai rana shi ake sha, sai an hada da shi. Ko da abinci nawa za a yi a bikin nan, dole sai an yi kunun nan, in ba a sha kunu ba biki bai kai biki ba. Zaria ko bata kai zaria ba. Al'adunmu kuma da muke na bukukuna, muna bikin karamar sallah, muna na babban sallah, muna kuma hawan daushi. To akwai wani biki da ake yi kamar bayan kaka haka, akwai masu bayan an kawo amfanin gona gida, akan samu masu nakiya da garma haka, wani al'ada ne, masu makaɗa ne haka, ba wai sana'ar su ne haka kowane lokaci ba, dai lokacin kakan ne kawai suke wannan. Za su fito cikin gari haka, idan a daga ƙauyuka suke, za su fito cikin garin da ya dake da ɗan girma haka, za su zo su yi wasan nakiya da garma, za su sa kaya haka da su layu ne, da su tsummo kara ne, za su sa, don in yaro mai tsoro ne in ya gansu ma zai gudu ne. Ƙarfafan mutane ne, za su zo suna rawa, suna juyi, suna jefa garman nan. Garman nan ma in ta suka burge a cikin layin nan nasa, akwai wani abu sadabar da suke yi, garman sai ta tsaya kyam a sama. To a cikin hakan nan ma, wani in ya gwanince ma zai kira gero ko dawa danye danyantakansa haka, za ka gansu a wajen nan sun kira su. Sannan a cikin murnan da suke yi din, wannan al'adar tana zuwa a je gidan manomi ne haka, rikakken manomi, inda za a haɗu, za a wasa shi sosai, zai fito ya kyauta sosai abin da ya kama, koda sutura ne, koda hatsin ne, in ma kuɗin ne, dai za dai a wasa shi sosai, zai fito ya bada. To daga nan sai su sace koma kuma wani wurin, a haka dai har kakan nan ta wuce, a haka za a abu, su kuma a nan suke samun abincin na.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirye-shiryenmu na yau da gobe na wannan sati. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman ma abokiyar aiki na da ta taya na gabatar da shirin,
Zara Aminu Fage,
da dukkan abokan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin, da Daniel Brown da ya taimaka ya bada umarni, sai injiniyanmu na yau da ya daidaita mana sauti, Rob McLean. Ni Muhammad Hafiz Babala daga nan birnin Washington DC nake muku sallama. A yi hutun ƙarshen mako lafiya. Shout it.